بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa waɗannan ni'imomi da ya ni'imtar da mu su. Kasantuwar ka bawa ya zaɓe ka musulmi, ya ɗora ka akan turba, ya baka dama na hidima wa addininsa. Kamar yadda ɗan uwana Farfesu Mansur Musa Yalwaya ya gabatar da nasiha wa matasa, tabbas wannan abu ne da yake wajibi akan kowane matashi ya yi tuntuntuni akan haka, ma'ana ya yi nazari, ya duba, ya ga waɗannan bayanai, ya ma kansa faɗar tanasu. Dukkan wannan dama na ƙuruciya da samartaka da kake da ita za ta zo ta wuce. Sau da yawa ba kowane bawa ke gane ni'imar da Allah ya mishi ba sai ya zo ya rasa ni'imar. Amma dai kasantuwar ka matashi a tsakanin waɗannan shekaru na ƙarfinka, ka yi ƙoƙari ka amfani wannan damar kafin ta wuce, don za ta wuce, za ta wuce. Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lokacin da ya karya gumakan mutanensa, aka zo ana tarbibin neman waye sassara waɗannan gumaka, qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, sai aka ce mun ji wani matashi yana sukan gumakan ana ce mishi Ibrahim, watakil shi ne ya tsara su. A cikin wannan ayan matashi Allah ya ambace shi, amma a can suratu Ibrahim sai ga annabi Ibrahim da a baya ake cewa mun ji wani matashi da kansa yana cewa alhamdulillahi allazi wahabali alal kibari isma'ila wa isa, yace dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya bani haihuwa akan tsufana, ya bani Isma'il, ya bani Isaac. Amma a can baya a karatun da aka zo nuna shi misalin san da samartaka aka yi, duk yadda kake ganin dama da kake da ita a rayuwa kai sauri ka amfani wannan daman. Shekaru na ƙuruciya, shekaru na samartaka, shekaru na kasantuwar ka matashi, wannan lokacin yana daga cikin lokacin da Allah ke hisabi a kansa na daban da duk abin da ya shafi sauran rayuwarka. Idan aka tsaye da bawa a gaba ga Allah ranar alkiyama, binciken da za a mishi a lokacin rayuwarsa na samartakarsa daban ne da kuma binciken da za a mishi akan sauran rayuwarsa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace, la tazuluka da mabni adam yawmal qiyamati min indi rabbih. Kafafun bawa ba za su gushe a gaba ga Allah baranan alkiyama idan aka tsaida shi a wajen hisabi, hatta yus'ala an khamsin. Annabi yace har sai an mishi wadansu tambayoyi biyar. Daga cikin tambayoyin da za a mishi, Annabi yace akwai wadansu tambayoyi biyar. An umrihi fi ma afnahu, Allah yace za a tambaye shi rayuwarsa a me ya karar da ita. Shekara 50 kai, 30 kai, 100 kai, 70 kai, dukkan adadin shekarun da Allah ya baka zai tambaye ka yace ka mishi bayani a me ka karar da waɗannan shekaru. Sai kuma yace wa an shababihi fi ma abalahu, sannan Allah zai tambaye shi a kan samartakarsa a me ya tafiyar da shekarun samartakarsa. Kaga tunda an tambaye shi rayuwarsa gaba daya, ai kaga har samartaka ta shiga, to amma sai aka sake ware wannan lokaci na samartaka aka sake tambaya a kanta na musamman, saboda ita damar da mutum ke da shi a wannan lokacin daban ne da sauran lokaci na rayuwarsa baki daya. Ka sani Allah zai tambaye ka akan waɗannan shekaru da yau kake rayuwa a cikinsu. A wani hadisi na Abdullahi dan Abbas, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace irtanim khamsan qabla khamsin, Annabi yace ka ribata ka ci moriyan waɗansu abubuwa biyar kafin waɗansu biyar su cin maka. Na farko sai yace shababaka qabla haramik, samartakanka kafin tsufinka. Dan uwana, ka zauna ka yi nazari, duk abin da ka ji Allah ya faɗa, duk abin da ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, wallahi abun za ka gan shi kamar rana. Likulli naba'in mustaqar, duk wani labari ko bayani da Allah yayi, Allah yace za ku gan shi a ƙasa a tabbace. Saboda haka shekarunka na samartakanka wannan lokaci na ƙuruciyarka, karka bari ya tafi a banza, saboda dama ce da Allah ya baka wadda zaka amfani kanka, ka amfani zuriyarka, ka amfani al'ummarka, ka amfani addininka. Idan ka bar wannan daman ta subce, to daman maki da yawa a rayuwar duniya ma sun subce maka. Yana daga cikin abin da yake dole matashi ya yi ƙoƙari ya amfani samartakarsa da shi, shine neman ilimi. Neman ilimin addini, neman ilimin zamani, neman ilimin sana'a, ya zam wannan rayuwar kana da ilimi wajen gudanar da ita a duniyancanka da kuma a addinancanka. Ka zalunci kanka, baka ma samartaka adalci ba idan ka karar da shekarun samartakanka a jahilci. Baka mori rayuwa ba, baka dana ba, kana matashi kuma matashi jahili. Ka zalunci shekarun samartaka, ka yi wasa da damammaki da za ka amfana duniya da lahira, kuma ka yi wasa da damammaki da al'ummarka za ta amfana duniya da lahira. Saboda haka na daga cikin ribar samartaka, yana daga cikin amfanar ni'imar samartaka shine neman ilimi, kar ka yadda samartakan ka ya kare a cikin jahilci, jahilci na addini, jahilci na zamaninka. Yana daga cikin ribatar ni'ima na samartaka matsayinka na matashi shine kar ka yadda lokacin samartakarka wannan shekaru dama masu albarka da Allah ya baka ka bari kuma su kare a cikin sabon Allah. Ka san wani idan bai lalace ba, a samartakansa bai san dare ba, a samartakansa bai yi gagara ba, har sai a ce ai kai baka mori samartakanka ba. A'a, samartaka, kar ka bar waɗannan shekaru su tafi a lalace ba tare da ka amfane su duniya da lahira ba. Kamar yadda malam ya faɗa, kar ka kare su a harkan shiririta, kar ka kare su a harkan bin mata, kar ka kare su a harkar shaye-shaye, kar ka kare su a harkar da ba ci gaba ma rayuwarka, rayuwarka, addininka, al'ummarka. Kar ka bar rayuwarka ta samartaka ta kare a hakan. Waɗannan shekaru da yau kake ganin su tattare da kai, gobe ko jibi za ka ga ɗanka a wannan matakin, a lokacin za ka gane ka yi wasa da wannan damar. Idan ana tura ka makaranta ba ka so, ran da ka sa ɗanka a makaranta bai je ba, a lokacin za ka gane abinda kama babanka. A lokacin ne za ka gane ashe haka mahaifinka yake ji in ya tura ka makaranta ba ka je ba, sai ka tura ɗanka makaranta ya wuce yawo, za ka ji abinda suke ji. To ka yi ƙoƙari ka tare waɗannan ƙofofin kafin kai ma waɗancan shekarun su cin maka. Yana daga cikin amfani da ni'imar samartaka da za ka yi, ƙarfinka da lafiyarka, kar ka bari ya tafi a wajen zalunci ko kuma ka taimaki zalunci. Duka mafarauta, maɓarnata farautan matasa suke yi. Me yasa? Saboda su ne suke da ƙuruciyar da za su yi amfani da ita. Idan mawaƙi ne, matasa yake so. Mawaƙi ya zo neman wadda zai yi aiki da su, ya nemi masu furfura ne? Ba yi bukatar su, matasa yake so. In mata ne, ƴan mata yake so. Idan 'yan siyasa ne, matasa suke so. Duk wanda ya buɗe fikarsa zai yi farauta, za ka ga matasa yake so ya farauta. Me yasa? Saboda kwakwalensu lafiyayyu ne, saboda jinin jikinsu lafiyayye ne. Duk abinda ake bukata, to ka zama wayayye, ka sani wannan ni'imar da Allah ya maka matashi ba ta sayarwa ba ce, ta amfaninka ne da bayanka da al'ummarka da kuma addininka. Kar ka bar wani ya baka zaka goma ya yi amfani da ƙuruciyarka. Kar ka bar wani ya baka zaka goma ya yi amfani da lafiyarka. Abu ne mafi tsada da Allah ya baka, ka sarrafa shi yadda za ka amfane shi domin gobenka. Wata rana annabi Musa alaihi salatu wassalam ya shiga Misra, wa dakhala al-madinata ala haini gaflatin min ahliha fa wajada fiha rajulaini yaqtatilani hadha min shi'atihi wa hadha min aduwihi. Ya shiga cikin Misra, sai ya samu waɗansu mutane guda biyu suna faɗa. Ɗaya ɗan uwansa ne daga cikin Banu Isra'il, ɗaya kuma bakitse ne yana layin su Fir'auna. Fasta gasahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi, ɗan uwansa sai ya nemi ɗaukinsa ya kawo mai agaji akan abokin gabansa. Annabi Musa na zuwa yana ƙoƙari ya raba shi wannan bakitse, sai ya bangaji Annabi Musa. Fawa kazahu Musa, Annabi Musa sai ya dunkule hannu ya naushe shi. Faqada alaihi, sai ya yarda shi gawa. Yana ganin ya faɗi, kala sai ce hadha min amali shaitan, yace wannan abun da nayi cikin fushi aiki ne na shaitan. Innahu aduwwun mudillun mubin, yace kuma shaitan maƙiyi ne mai ɓatarwa a fili. Kala rabbi, sai yace ya ubangiji, inni zalamtu nafsi, na zalunci kaina. Faghfirli, Allah ka gafarta mini. Innahu huwal ghafurur rahim, faghfara la, Allah ya gafarta mishi. Innahu huwal ghafurur rahim, Allah mai gafara ne mai jin kai. Hakan ya faru ne kafin ya zama annabi manzo. Amma duk da ya tuba, ya ambaci abinda yayi aiki ne, ingizawa ne irin na shaitan. Kala rabbi, sai yace ya ubangiji, bima an'amta alayya, saboda ni'imar da ka mun ta lafiya da ƙarfi da dama. Falan akuna zahiran lil mujrimin, yace amma dai bazan taba taimakon mujrimai ba. Wani mara gaskiya yace na kawo ɗauki ne akan za a zalunce shi, yace to amma dai bazan taba amfani da ni'imar da ka mun in taimaki masu laifi ba. To kai ma matashi, karka yadda samartakanka, shekarunka, ƙuruciyarka, ka yi amfani da shi wajen taimakawa azzalumai. Su yi amfani da ku a siyasa, a buji wasu, a ɓata zaɓen waɗansu, a ƙwace zaɓen wasu, a zai a yi ɓarna, duka kuma da ƙuruciyarku da lafiyarku. Gobe ko jibi, in wannan ni'imar ta gushe, to kuma da su ajiye ku. Yana daga cikin godiya ga Allah bisa ni'ima na samartaka da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku, shine taimakon gaskiya da kuma taimakon addini. Ka sa ƙarfinka, ka sa lafiyarka, ka sa basirarka wajen ganin aikin alkhairi ya ci gaba. Akwai abin da in ba ku ba, matasa, ba zai yiwu ba. Maimakon a yi amfani da kai wajen ɓarna da mummunan aiki, to ka ba da kanka wajen aikin alkhairi da taimakekeniya a cikin al'ummarka da kuma hidimar addininka. Ka ba da gudumawanka, Allah zai tsaye da kai ya tambaye ka, wannan samartaka da kai a me ka kare shi? Sai ka ce a hidimar addini da taimakon jama'a ka kare, kaga ai ka ci jarrabawarka. Idan kuma waɗannan shekaru, wannan lokaci ka karar da shi ne akan abunda ba zai amfane ka ba, ba zai amfani al'ummarka ba, ba zai amfani addininka ba, to kaga ka cutar da kanka a ranar haɗuwarka da Allah, don Allah ba zai barka ba. Kamar yadda malam ya ambata, duk wani annabi da aka ɗaga, manzo da aka ɗaga, za ka samu matasa su ne mataimakansa. Kar ka ƙare waɗannan shekaru a shaye-shaye, ka zalunci kanka. Baka yi daidai wa kanka ba, baka yi daidai wa iyayenka ba, baka yi daidai ma ƴaƴan da za ka haifa nan gaba ba, baka yi daidai ma al'ummarka ba, kuma baka yi daidai ma addininka ba, domin dukkansu suna bukatan wannan lokaci naka suna ya zama amfani gare su. ƴan uwana, abubuwan da kuke ji, ku tsaya ku yi nazari a kansu. abubuwan da ake gaya muku ku tsaya ku yi nazari a kansu, ku yi wa kanku nasiha, ku yi wa kanku fada, ku bi hanyar da ta dace, ku rabu da hanyar da ba ta dace ba. Ba a taba wani mutum a rayuwa da ya sa harkan neman mata a gaba gare shi kuma ya yi nasara ba. Ba a taba yi ba. Yaushe za ka gama? Shekaran jiya ka yi alfasha, amma yau akwai sha'awar a ranka. Yau din idan ka yi an gama kenan? To yaushe zai kare? Shekara nawa ka yi a cikin wannan? Idan ganin tsiraiti ne ka gani, ka sake gani, ka sake gani, to yaushe za ka gama? Yaushe za ka gama? Alam ya'ani lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Allah yake yanzu masu imani lokaci bai yi ba, zukatanku ya rusuna ma'ambatan Allah, wannan barnan bai kamata ka daina ba. Yaushe za ka daina din? Yaushe ne lokacin dainawa? Dole sai ka bi karfin zuciyarka ka nemi taimakon Allah. Duk abin da kake nema ta hanyar haram waye ishe shi? Idan dan sane ne duk shekarun da yayi yana yanki aljihun mutane kudin ya ishe shi, to yaushe zaka koshi? Yaushe zaka gama? Me yasa ba zaka bari ba? Idan shaye shaye ne, lokacin da ka dauka kana shaye shayen me kulla maka? Wata riba kace? Kuma yaushe kake ganin zaka daina? A tunaninka akwai ran da zaka tashi a bacci kawai ka ji abun ya fita maka a rai ne? Dole dai daurewa da ka yi, ka fi karfin zuciyarka ka yaki shaidan kafin ka yi nasara ka samu taimakon Allah. Saboda ka matasa, ku yi amfani da damarmaki da Allah ya ba ku. Tabbas nan gaba ka dan za ka tuna, ashe wancan lokacin lokaci ne da ka samu damammaki wanda yanzu damammakin ba za su dawo ba. Karkashin wannan hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa shababaka qabla haramik, samartakanka kafin tsufanka. Tsufa zai zo. Duk dattijon da ka gani kun yi kiliya kana ce mishi sannu baba, shi ma da kamar ka yake, shi ma da kamar ka yake. Amma yanzu simintin da zaka dauka ba zai dauka ba, a baya shi ma yana dauka. Gudun da zaka yi yanzu ba zai iya ba, to a baya shi ma yana iyawa. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace, jinaka qabla faqrika wa datarka kafin rashinka. Wannan ya shafi waɗanda Allah ya ba su abin hannu. Ka yi amfani da damarka kamar yadda malam ya ambata game da abin da ya shafi dukiya ka ribace ta. Idan ka ɗauka dukiya, iya amfaninta shi ne kai ka ci kasha, ka yi ta sayan ƙaddara kana ajiyewa, za ka zo ka gane ashe ba haka ba ne. Yana daga cikin riba na dukiya da Allah ke ba wa bawa shi ne ya gina lahirarsa. Sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkansu sahabbai ne, amma masu dukiyar cikinsu sai suka kere waɗanda ba su da dukiya. Da kansu suka ce, zahaba ahalu dufuri bil ujur, a wata riwaya zahaba ahalu dufuri bid darajati al-ula wan na'imil muqim, suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, masu dukiya sun tafi da dukkan darajoji madaukaki, duk wani gurbi na daraja sun hau kai sun zauna, wan na'imil muqim, da kuma ni'imomi madawama. Annabi ya tambaye su me ya faru, suka ce da su muke sallah, muke azumi, muke kaza, muke kaza, amma suna da dukiyar da suke ayyuka waɗanda mu ba mu da shi. Ƙarshe Annabi ya ce musu, ku yi haƙuri, zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, abinda Allah ya baka ka yi ƙoƙari ka gina lahirarka yadda kake buƙatan wajen zama a duniya. haka zaka bukaci wajen zama a lahira. Yadda kake bukatar ruwan sha a duniya, haka zaka bukaci ruwan sha a lahira. Wadda kake bukatar sutura a duniya, haka zaka bukaci sutura a lahira. Kuma duka a duniyan ake neman na duniyan da lahira. Ka gabatar da abunda zai amfane ka a duniyar ka da lahirar ka. Kar ka bar dukiyar da a bayan ka ba za ta amfane ka ba. Faraga ka qabla shughli, lokaci da kake da shi kafin abubuwa su addabe ka su maka yawa. Ka tashi ka nemi ilimin addini, ka tashi ka amfanar da lokacinka. Da yawan mutane wani da kansa zai ce bari je mu dan bata lokaci. Lokaci tsadarsa ya wuce mai hankali ya bata shi. Ya wuce mai hankali ya bata shi, domin lokaci ko bacci kake yi shi wucewa yake. Baya tsayawa, ba zai jira ka har sai ka tashi ba. Ba zai jira ka har sai ka tashi ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce ataka qabla taqanik, lafiyarka kafin rashin lafiya. Ka amfane ta, ka amfane ta lafiyarka kafin rashin lafiya. Yadda muke maganan nan, wani yana kwance a asibiti gidan likita, daga ɗakin da yake kwance yake jinya ya fi wata biyar bai tako bakin asibiti ba, a cikin ɗakin yake. Kai yanzu zaka kada ka shiga can, ka shiga can, baka san me zai biyo bayan wannan zirga-zirgan kan ba. Kayi kokari ka amfani lafiyar kafin rashin lafiya. Hayataka qabla mautik, annabi yace kuma ka amfani rayuwarka kafin mutuwarka. Ina nasiha wa kaina da ku ƴan uwa da mu ji tsoron Allah. Tsoron Allah shine kiyaye dokokin Allah. Mutuna dukkan darussan da muka gabata bisa ni'imomi da Allah ya mana. Godiya ma Allah shine kayi abin da ya dace yadda Ubangijin ka yi tsara maka. Kayi rayuwa mai kyau yadda addini zai amfane ka, al'umma za ta amfane ka. Iyaye ku sani, Allah ya dora muku nauyi da haƙƙi na kula da tarbiyyar ƴaƴanku. War rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, kowane magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa, kuma shi abin tambaya ne akan su ranar alkiyama. Waɗannan ƴaƴanka ba za ka bar gaban Allah ba, duka sai an bincike ka akan su. In sigari ɗanka yake sha, Allah zai tambaye ka ya aka yi, ba da ma ka ce mishi ba ruwanka, tunda yaron nan ya baka shi tun bai san sunansa ba. Idan ka kare kanka ka yi abin da ya dace, jarrabawa ce ta shigo a barka. In an samu sakati a rike ka abun. Wal mar'atu ra'iya fi baiti zawjiha wa waladi, kowace mace mai kiwo ce a gidan mijinta da ƴaƴansa. Wa hiya mas'ula an ra'iyatiha, ita ma a bar tambaya ce akan wannan kiwo da Allah ya baka. Mata ku ji tsoron Allah, ku rike haƙƙin Allah, ku rike haƙƙin mazajenku, ku sauke haƙƙin ƴaƴa na tarbiyya da reno da aka baku. Allah zai tambaye ku akai. Abunda kika gina gidanki kika rayu a kansa shine abinda ƴaƴanki za su tashi akai. Rayuwarki ita ce abin kwaikwayo a wajen ƴaƴanki. Ki zam uwa ta gari, ki zam tsayayya wajen tsare mutuncinki da addininki. Ki sani waɗannan yara amana ne a hannunki. Ki sani rayuwarki su ne mafiya kusanci. Wata matar saboda lalacewa za ka samu ƙarya, 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 su a bakin mamansu suka koyi ƙarya. Ba a anguwa aka ɓata su ba. Zagi wannan zagi, zagi a yi ashar. Wani ba a anguwa ya koya ba, a gun mamansa ya koya. in ya mata laifi ta zagi ubansa, ta zagi uwarsa, shi a bakin mamarsa ya koyi zagi. Akwai uwar da za ta haɗa kai da ɗanta su yi ƙarya wa babansa. Ta yaya za ki yi nasara a rayuwa? Yaron da aka baki amana, wata tana tare da ƴaƴanta a gidan, babansu zai shigo, ta yi wa baban bayani su ƴaƴan sun san ƙarya mama take yi wa baba. Ke da aka baki amana, ki kula da su. Yanzu wannan matan da za ta haɗa kai da ɗanta su yi ƙarya wa mahaifinsa, ko kuma ta shirya ƙarya wa mahaifin, ƴaƴan sun san abin da mama ta faɗa ƙarya ne, yaushe za ta kira yaran nan ta ce musu mai ƙarya zai shiga wuta? Zai yiwu? Ba zai yiwu ba. Idan ɗanta ya ɗauki abin da ba nashi ba, wata ta rufe ido ta buge shi saboda ɗan yana sata, amma a kan idonsa ita kuma take satan abincin babansu tana sayarwa. Ta yaya za ta hana shi yin sata? Ba zai yiwu ba. Wani yaron zai tafi masallaci da mahaifinsa, kai wani mahaifiyar ne za ta kora shi ta ce ka je masallaci kai sallah, amma zai je masallacin ya dawo ya same ta ita ba ta yi sallan ba. Ta yaya za ki tsare wannan amana? Ɗaliban ilimi, ku ji tsoron Allah, ku tsaya ku yi abin da ya dace. Ba abin da ya dace da matashi kamar yadda muka ambata kamar neman ilimi. Babu wani abu da Allah zai taimake ka da shi a rayuwa kamar neman ilimin addini. Annabi ya ce man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Duk wanda Allah ke nufinsa da alkhairi, Allah sai ya fahimtar da shi addini. Duk wanda kaga ya kama hanyar neman ilimi, to ya kama hanyar shiga aljanna ne. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Malamai masu karantarwa, masu da'awa, masu wa'azi, duka a ji tsoron Allah. Yana daga cikin mafi girman ni'ima da Allah zai maka shine ya sa ka a layin masu karantas da addini ko masu kira zuwa ga Allah. Ai shi yasa ake cewa malamai magada annabawa. Akwai wani gadon arziki da zaka samu a rayuwa kamar a ce ka gaji annabawan Allah? Babu. Duk wanda ya hau wannan layin, Allah ya mai arziki. Karka barar da wannan dama da Allah ya baka saboda son zuciyarka. Allah ya saka a layi mafi kima. Kowane ɓangare da magadansu, annabawa ba ƴaƴansu ne magadansu ba. Annabi ya ce malamai su ne magadansu. Allah ya baka goma ta arziki, ya datar da kai, ba wani abu da za ka nema ka bi a rayuwa mafi alkhairi kamar abin da Allah ya maka. Yana daga cikin abin da yake haƙƙi a kan malami kafin ya yi nasara, shine ya yi aiki da abinda ya karanta yake karantas da mutane. A ta amuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala ta'qilun. Kama mutane wa'azi, ka kira su ka gaya musu duk abinda zaka gaya musu, kai kake aiki da shi? Annabi Salihu alaihi salatu wassalam yake gaya wa mutane, wama uridu an ukalifakum ila ma anhaakum anhu. Yace bazan taba saba ba ma abin da nake hana ku ba. In hana ku abu, ni kuma in je in yi. To na daga cikin abun da ke nuna maka karatunka yayi albarka shine kai karatunkan ya shiryar da kai, domin duk wanda iliminka zai amfane shi, lamba daya wanda yafi cancanta ya mori ilimin, kai ne ilimin. Abu na biyu shine kira zuwa ga Allah. Karka tara ilimi, ka san ilimi duk kashinsa, sannan ka nade kafa ga barin kiran mutane zuwa ga abin da ka sani. Ballighu anni walau aya, duk wanda Allah ya bashi ilimi to an dora mishi kuma nauyin nusar da bayin Allah zuwa ga abin da Allah ya bashi. Wa iz akada Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunhu lin-nasi wa la taktumunhu. Allah yace mun yi yarjejeniya da alƙawari da waɗanda aka ba su littafi, za ku fito kuma mutane bayani ba da ku boye ba. Duk wanda aka bashi ilimi ya boye ya cutar da kanshi. Karkare na kanka, kai dai kar ka shiga abin da baka da ilimi a kansa. Udu ila sabili rabbika bil hikma wal mawizati al hasana. Kai kira abu na uku shine ku zauna ku karanta da dalibai da kuma al'umma. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al kitaba. Ku karanta da na bayanku yadda yau ku ne akan karanta suwan, ku ne a harkar da'awan, gobe ko jibi akwai waɗanda za su taso ku kuma bakuna. Malamanmu da yawa waɗanda suke kawo muku ziyara, ake waɗannan karatuttuka da su, ku kanku kun san akwai waɗanda yanzu suke kwance a kabari. Ashe kenan, dole ku da kuke kan ganiyar kuma ku zauna ku karantas da na bayanku, domin in ba ku nan su kuma su ci gaba da aiki. Abu na hudu shine kuma ku taimaki junanku akan aikin. Kana karantaswa, kana da'awa, kana wa'azi, wani ma yazo yana wa'azi, to hakki ne a kanka ka taimake shi akan wannan aikin. Hakki ne a kanka. Wa iz akada Allahu mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnahu qala a aqarartum wa akartum ala dhalikum isri isran bima'na adi qalu aqararna. Allah yace na yi yarjejeniya da dukkan annabawa, dukkan manzanni, duk wanda ya tashi yana da'awa yana kira, sai kuma ga wani annabi manzo shi ma an tayar da shi. Allah yayi alƙawari da wannan zai karfafi wannan manzon ya gaskata shi. Dukkan manzanni malam Shankiti yace sai da Allah yayi yarjejeniya da su, kowa ya yarda zai taimaki dan uwansa. Kar wani yazo yana wa'azi baka jin dadi, kar wani yazo yana wa'azi kaga kaman zai sha gaban ka, a'a, ka karfafe shi, ka taimake shi, ka tsaya ku yi aikin tare, aikin ba da ku iya gama shi ba dukanku. Duk malamin da ka gani inda za a ware mishi anguwansu, a ce to nan yankin an bar maka da fatawarsu da duk abin da za su nema na sanin addini, an bar maka ba zai iya ba. Muna kira ga al'umma da ku ji tsoron Allah, abin kunya ne a dunkule a jama'ance a ganku a cikin saƙon Allah. Yadda aka yi taron nan, wani lokaci haka za a wayi gari makiɗi ya zo kuma an taru, baka ji kunyan Allah ba, baka ji kunyan Allah ba, baka ji kunyan Allah ba. Ku yi gungu, ku yi gangami na saba ma wanda ya halice ku, banda laifin da za ka yi a boye, banda abin da za ka ji naka, ka kashe dukiyarka wajen a yi abin da wadda ya baka dukiyar bayi so. Yanzu kai ka yi sakayya ma Allah, kai za ka ɗaga hannu kana roƙon Allah ya maka abin da kake so, kai kuma ka sa dukiya ka mishi abin da bayi so. Ya kamata ka cire dukiyarka ka ɗauki nauyin makaɗa da mawaƙa da mata a zo a saba ma ubangijin da ya baka kuɗin, baka ji kunyarsa ba. Ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ku tuna duk daren dadewa za ku haɗu da Allah.
duddaren dadewa inna rabbaka labil mirsal Allah yace ina jiran kowa shine ma'anar inna rabbaka labil mirsal Allah yana jiran kowa duk abin da kake yi yana jiran ka kuma da ku hadu ya ayyuhal insanu innaka kadibun ila rabbika kadan fa mulaqihi da a hadu da a hadu da a hadu da a hadu ku jara rayuwarku ku inganta rayuwarku ku zama abin sha'awa ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku rayu rayuwa ta nagarta kar sashi ya cuci sashi kar sashi ya zalunci sashi kar sashi ya aibata sashi kar sashi ya dauko barna ya kawo cikin sashi muna roƙon Allah ya ƙara mana rayuwarku albarka Allah kuma ya zaunar da ku da mu lafiya wannan kasan Allah ya ƙara albarka cikin ta jagororin ku shugabannin ku Allah ya taimake su da namu baki daya masu dukiyar ku Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara albarka madukiyar su Allah kuma ya ƙara aminci marayuwar su da harkokin su malaman ku Allah ya ƙara marayuwar su albarka Allah ya musu jagora yadda suka tsaya a hidimar addini Allah ya tsaya musu duniya da lahira mata da muke gabatar da karatuntukan nan koyaushe da su Allah ya muku albarka Allah ya ma zuriyarku albarka Allah ya ma aurenku albarka Allah ya taimake ku matasa Allah ya gyara rayuwarku Allah ya kyautata al'amuranku Allah ya zama gatanku Allah ya tsaya muku Allah ya shiga cikin al'amuranku Allah ya tabbatar da zigadiganku akan alkhairan duniya da lahira jagorori alarammomi in social media Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi dukkan wanda ya shiga ya sa hannu cikin gudanar da waɗannan karatuttuka da gudanar da dukkan ayyukan da aka yi Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara mana rayuwarku albarka Allah ya tabbatar da digadiganku Allah ya sa kuma wannan haduwan sakamakon ta zama gidan aljanna gare ni فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك